Ministan harkokin cikin gida a Najeriya, Rauf Aregbesola, ya kaddamar da ayyuka a headquarter hukumar da ke Abuja, waɗanda suka hada da buɗe wani sashen fasahar sadarwa ta zamani da zai na sa ido kan harkokin da ke gudana a hukumar, tare da bada rahoto akai-akai wanda a yanzu haka aka samar a Abuja kafin daga bisani a buɗe a wasu jihohi da ke kasar da kuma motoci iri daban-daban na aiki. Kazalika an sauya kayan sarki, wato tufafin aiki da jami'ai a hukumar ke sanyawa, zuwa wasu sabbi na daban. Maryam Adamu, wacce ke matsayin controller a hukumar, ta bayyana cewa wannan canji da aka samar zai taimaka wajen daga daraja da kimar hukumar.
Kace abun murna ne kuma ya canja mana yanda muke yanzu. Kowa ya ga mu sai ga mu da kima ba kaman da ba. Gaskiya domin komai ya canja, suna ya canja, uniform ta canja. Din da an kace kana aiki a prison za ce wai Uganda ba ce, amma yanzu da wannan za ka ga cewa yaran mu yanzu za su so wannan aiki domin an canja suna, an canja uniform. Gaskiya abu ne da mun ji daɗi kwarai da gaske. Ya a kullum ne abun fariya ne. Wannan aiki ba aikin da za a ce wai kana yin shi domin wani kuɗi ko wani abun nan son kai bane.
Abu mu'amalar ku da su prisonerin da kuma duk an yi ne don su samu ci gaba.
Ai mu da su ai kamar mu ƴan uwa ne da mu da su, domin an kama su mu muke ajiye su. So mu ƴan uwansu ne, mu iyayensu ne. Gaskiya su ma sun ji daɗin wannan canja da aka yi, domin wannan canji ma shi ma ya sa su cin gaba, domin da yawa daga cikin saki ya cewa sun yi makaranta, suna makaranta ko wa'yansu da suna da digiri, wa'yansu kuma suna da har PhD.
Shugaban hukumar ta ƙasa Haliru na Baba ya bayyana cewa canza sunan hukumar da doka ta ba da dama a yi zai taimaka wajen gyara halin fursunoni da ake tsare da su wajen samar musu rayuwa mai kyau. Haka kuma hukumar ta fitar da wani tsari da zai na zaƙulo hazikan jami'ai waɗanda suka yi rawan gani a yayin gudanar da ayyukansu, tare da ba su lambar yabo da nufin ƙarfafa musu gwiwa.
2019 Act ta ba da dama da cewa ba canjin suna kaɗai kawai ba, a har da canjin a halaye da wajen sa uniform ɗin nan duka mu canja kuma akan shi mu tare yanzu. Muna ƙara sayan kayan aiki da kuma ƙara ɗaukar ma'aikata kamar da shugaban ƙasa ya taimaka mana. Muna ƙoƙarin taimaka musu da kuma ba su yabo ga waɗanda suka yi ƙoƙari kamar da ke gani a yanzu. Waɗannan waɗanda suka yi ƙwaƙwazo zuwa cewa su kare martaba da mutuncin aikin namu da kuma ƙasa gaba ɗaya. Da kuma wasu wanda suke suna cikin aikin nan su ma su gani su kwaikwaye su.
Uban shugaban hukumar ta gidajen gyara hali a Najeriya Jafaru Ahmad, wanda a ƙarƙashin shugabancinsa aka fara wannan aiki na samar da sauye-sauyen, ya bayyana cewa ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an inganta rayuwar duk wani prisoner da aka kawo gidan gyara hali a ƙasar.
Za mu ci gaba da ƙoƙarinmu na tabbatar da cewa duka sashe na kowace na doka ɗin da ya kamata a yi mun tsara shi, mun tabbatar da cewa mun yi shi. In muka yi shi mun tabbatar da cewa fursunonin da za su zo gare mu za su koma ga al'umma sun gyaru halinsu kuma za su ƙara ci gaba.
Ana dai hasashen wannan ci gaba da hukumar ta samu za su taimaka wajen rage hare-hare da ake yawan kaiwa gidajen gyara hali da ake da su a faɗin Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.